'yan kasa da hukuma.
Wallahi idan ba san juna hada kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana sai an so juna.
Masauri, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Mu masu tafiya mu je mu doko, mun je ba mu zo mun ji dadi ba, manomi kuma ba za su ji dadi ba. Alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa fudu biyar ko ya zan wani abu daban kuma.
Abin yayi kamari zai shafi talakawa wanda su basu san hawa basu san sauka ba. Yanzu maganan da nake fara wannan abin inda price albasa bai kamata ya kai ba sai ya kai wannan wuri.
Mummunan tasirin dambarwar diplomasiya tsakanin jamhuriyar Nijar da takwarata jamhuriyar Benin akan ɗan kasuwar Ghana da ke hada-hadar cinikayyar albasa daga Nijar din shine batun mu na yau. A dakacin mu
kina barci ta gaba ta fita, Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta.
Madalla, masauri, dambarwar diplomasiya na ƙara tabarbara alaƙa tsakanin ƙasar Nijar da jamhuriyar Benin, musamman lamuran da suka shafi shige da ficen jama'a da kayayyaki. Bayan da ECOWAS ta janye takunkumi kan Nijar, sai ƙasar Benin ta buɗe iyakarta da Nijar ɗin, amma sai ita jamhuriyar Nijar ɗin ta ki buɗe ta bodar saboda abin da ta kira dalilai na tsaro. A gefe ɗaya kuma ƙasar China da Nijar ɗin na da yarjejeniyar safarar mai daga jamhuriyar ta Nijar zuwa can China ta hanyar jirgin ruwa da zai rinka sauka daga tekun Benin. Dalilin haka ne China ta gina bututun mai tun daga jamhuriyar ta Nijar ya raba ta cikin jamhuriyar Benin zuwa gabar teku. To amma da yake jamhuriyar Nijar ta ki ta buɗe iyakarta, sai Benin ta toshe bututun man tana mai cewa ba za ta lamince jamhuriyar ta Nijar ta yi amfani da ƙasarta da tekunta ba wajen safarar mai zuwa China, muddin jamhuriyar ta Nijar ba ta buɗe bodarta ba. Wannan al'amari dai na haifar da tseko ga kasuwancin albasa a Ghana, kuma ya sanya farashin albasar na ƙara hauhawa a can ƙasar. Kashi 70 zuwa 100 dai na albasar da ke shiga cikin ƙasar ta Ghana ana safarar ta ne daga jamhuriyar Nijar. A halin yanzu dai manyan motocin dakon kaya na Ghana da wasu ƙasashe makwabta da dama makare da albasa daga Nijar na can kan bodar tsamiya, wato kan iyakar Benin da Nigeria, hanyar da suke bi yanzu a sanadiyar rufe iyakar ƙasar Benin da jamhuriyar Nijar. Abokin aiki Idris Abdalla Bako ya bibi wannan lamari kuma ya hada mana rahoto kan mummunan tasirin da wannan dambarwar diplomasiya ke yi akan 'yan kasuwar Ghana da kuma manoma da ke noma albasa a jamhuriyar Nijar.
Dillalai da masu jigilar albasa daga Nijar zuwa Ghana na kokawa kan yadda ake rike motocinsu dauke da albasa ɗaya daga cikin iyakar Benin da Nigeria. Hakan ya sa suna asara da yawa, kuma ya sa tsadar albasa na ƙara hawa a Ghana. Gabanin juyin mulki da aka yi a Nijar, motocin albasar na bi ta iyakar Benin da Nijar ne, amma sabili da tsamin diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu yasa suke bi ta cikin Nigeria, sai su kullo ta wannan iyaka ta tsamiya sannan su shigo ta arewacin Ghana, kamar yadda Alhaji Hussein Ali, wanda aka fi sani da ECOWAS, shugaban kasuwar albasa da ke Dominacy a yankin Accra, ya ce.
A farko muka biyo da kaya muna zo mu bi Nijar, mu bi Doso, zo mu bi Gaya, mu shiga Benin. To yanzu a dalili Nijar da Benin su ne ke tsakanin Syria ba, wannan hanya iko ta like. To yanzu ko ka doka kaya da Nijar, hanyar da za ka yi ka bi sai ka bi har Sokoto, in ka bi Sokoto har ka zo ka bi Jega, daga Jega sai ka zo ka bi Benin, in ka bi Benin ka zo ka bi Togo, sannan ka samu ka sallaka ka Ghana.
Alhaji Hussein ya kara da cewa
mu masu tafiya mu je mu doko, mun je ba mu zo mun ji dadi ba, manomi kuma ba za su ji dadi ba, su kuma suna noma suna kiran mu mu zo mu doka su mu ji dadi, kalcinan dai bai yi ba. in kaje ka doka kafin ka zo alhali albasa in ya wuce kwana uku cikin mota zuwa fudu biyar ko ya zan wani abu daban kuma da manya da shugabanni kasa da kasa da Niger da Benin da Nigeria don Allah su taimake mu mu masu tafiya mu doko kaya ga manome mu samu jin dadi manome kuma su ma su samu jin dadi manyan Ghana muna neman taimakon su da yanzu albasa 800 muke sai da kwanan ga saboda an tare motocin ga kwana uku kawai tare wanda aka yi kwana uku zuwa biyar ga albasa 1500 aka sayarwa
jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar dillalan albasa na Ghana al'umar wanda aka fi sani da alfari yayi kira ga hukumomin kasashen Benin da Niger da ma na Ghana da su taimaka a samu sulhu
shugabannin mu na tsakanin Niger da Benin mu ya kamata su tuna mu talakawan su ne to kuwa ya kamata su tausaya muna haka mu kuma ya kamata mu girmama musu akan haka muke roƙo gare su su taimaka bambancin da ke tsakanin Niger da Benin abinda ya hada su yafi abinda ke son ya raba su don abinda ke son ya raba bai taka kara ya karya ba da kuma har yau shugabannin mu nan kasar mu na Ghana su kuma ya kamata su sa baki cikin abinda ke tafiya domin in abin yayi kamari zai shafi talakawan da su basu san hawa basu san sauka ba yanzu maganan da nake yi fara wannan abin inda price ɗin albasa bai kamata ya kai ba dai ya kai wannan wuri
har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samu
a gefen wani taron addu'ar zaman lafiya da kwanciyar hankali ga al'umman Niger wanda sarkin buzaye na yankin Accra sarki Hussein Adamu Wala mai lakabi na Madina ya shirya ya ƙara muryarsa da samun jituwa tsakanin kasashen yadda za a samu gudanar da kasuwanci ba da matsala ba
aikin mutanen mu dake nan kasan Ghana kama aikin albas masu aikin timbana nan masu aikin gikiri masu aikin itace masu aikin ada abinci da sauransu ya affect da dama kuma ya affect economy Ghana in a way sai samu da saboda shi muka tada wanga taro saboda zo mu sa roƙo ba mu da abin da zamu offer Niger at least addu'a shi ne makamin musulmi sai sa addu'an mu zai sa kila sakiya ya zo kila kuma fahimta between Niger su samu hadin kai da zai kawo saura da kuma Benin da sauran gari shi ne damuwar mu
nayi kokarin ji ta bakin wani jami'i daga ma'aikatar cinikayya da masana'antu akan wannan batu amma ta ci tura sai dai tsohon jakadan Ghana a kasar Masar kuma mai sharhi kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ambassador Lieutenant Kanar Umar Sanda Ahmad a hira da nayi da shi ta wayar tarho ya bada shawara kamar haka
kamata diplomacy ya huce kuma fa ko wasu ne su shiga hannun issue tanka gwamnatin Ghana ce da ta bi bayan kofa ta ne ta ba garin hankulu
ambassador Umar Sanda yace dambarwar diplomacy tsakanin Niger da Benin ya wuce ECOWAS sai dai kungiyar AU ta sa baki domin Niger ta fice daga ECOWAS kuma ya kara da cewa ya kamata hukumomin Ghana su shiga cikin lamarin ta hanyar diplomasiya su tattauna da hukumomin Benin yadda motocin Ghana za su rika wucewa ta kasar su a cikin sauki to da fatan hukumomi da waɗanda abin ya shafa sun ji koken waɗannan ƴan kasuwa kuma za su ɗauki matakin gaggawa
masu aure ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako Mahmud Ibrahim Kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mar samu sai za a rido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmi shine manufar mulkin kanmu.